Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 4 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jiya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma tashar Alpha Radio daga birnin Kumasin, Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan dare. Baba Yakub Makiri ne tare da Sahabu Aliyu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar fadarar gwamnatin jihar Damagaram tayi wata ganawa da masu fada a jihar don kawo ƙarshen cece-kuce da ya biyo bayan sanar da kasafin kuɗin ƙasar Niger wanda gwamnatin ƙasar ta yi ta shekarar 2018. Za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawan Arewa, sai kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump yana kan hanyarsa zuwa Japan, bayan da ya da zango a Hawaii har ya kai ziyarar karramawa ga tsohon jirgin yaƙin ruwan Amurka USS Arizona a tashar jiragen ruwa da ke Pearl Harbor, wuri da Japan ta kai wa Amurka harin bazata a shekarar 1941, lamari ko da ya jefa Amurkan cikin yaƙin duniya. Kamin ya tashi zuwa Japan, ƙasa ta farko da zai yada zango a ziyarar da zai kai yankin Asiya, sai da shugaban na Amurka ya yada wani zangon a otel ɗinsa da ke tsibirin Waikiki, inda Mr. Trump ya gaisa da ma'aikata da suke aiki a otel ɗin. Trump ya ce da ya so ya ƙara kwana ɗaya Hawaii akan abin da ya kira muhimmiyar ziyara, amma ya soke wannan shiri saboda ya samu lokaci mai tsawo a Philippines domin ya inda zai halarci taron ƙungiyar ƙasashe da ke gabashin Asiya da kuma taron ƙasashe da ke kudu maso gabashin ASEAN. Kamin ya isa Philippines, ziyarar ta kwanaki 13 da zai kai za ta kai shi shugaban na Amurka ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu da China da Vietnam, tafiyarsa mafi tsawo tun da ya zama shugaban Amurka. Prime Minister Lebanon Saad Hariri ya ba da sanarwar ya yi murabus a yau Asabar, bayan wani jawabi da ya yi inda ya kakkausar suka ga Iran da ƴar kanzaginta ƙungiyar Hezbollah kan take-takensu a Lebanon ɗin da kuma yankin baki ɗaya. Matakin na yin murabus ya biyo bayan tuntuɓa da ya yi da shugabannin Saudiya a Riyadh da kuma wata ganawa da babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Iran Ali Akbar Valiati. Hariri, wanda ya yi jawabi ta tashar talabijin ta ƙasar bayan da kafofin yaɗa labaran ƙasashen Laraba suka yi hasashen zai ɗauki irin wannan mataki bayan ziyarce-ziyarce da ya kai ƙasar Saudiyan a baya-bayan nan, inda har ya gana da Yarima Muhammad Salman. Hariri ya zargi wasu ƙasashen waje, ma'ana Iran, wacce ba ta da niyya mai kyau ga Lebanon, in ji shi, ta wajen ta haddasa rarrabuwar kawuna ƙasar inda ta kafa ƙasa cikin wata ƙasa. Tsohon Prime Minister ya ce yanayin da ake ciki yanzu a Lebanon daidai ne da lokacin da aka kashe mahaifinsa a shekara ta 2005, wanda shi ma ya shugabanci ƙasar ta Lebanon. Kafofin yaɗa labaran yankin suna zargin Hezbollah da laifin kashe mahaifin Hariri. Amurka ta umarci dukkan ma'aikatan ofishin jakadancinta a Somalia waɗanda ayyukansu ba su da muhimmanci ainihin su bar Mogadishu, babban birnin ƙasar, saboda bayanai na barazana a kansu. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar yau Asabar tana da nasaba ne ga tashar jirgin saman ƙasar da rundunar kiyaye zaman lafiya ta ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ke baiwa kariya ƙarƙashin ikon wani kamfanin ƙasar Turkiya. Saboda barazana kai tsaye kan wasu ma'aikatan Amurka a tashar saukar jirgin sama a Mogadishu, ofishin jakadancin ya umarci ma'aikatansa da waɗanda aikinsu ba wajibi ba ne su bar Mogadishu har sai abin da hali ya yi kamar yadda sanarwar ta faɗa. Hakanan sanarwar ta umarci Amurka waɗanda suka yanke shawara za su ci gaba da zama a ƙasar to su yi taka tsantsan. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka nan Washington DC. Guguwar canji da ke kadawa a ƙasar Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki suna ƙayatar da wasu ƴan ƙasar, wasu kuma suna zura ido masu ra'ayin mazanjiya kuma ko sun fusata ko kuma suka ɗimauce. Yarima Muhammad bin Salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan goma cewa yana ƙoƙari ne ya maida ƙasar bisa tafarkin Islaman da aka san ƙasar da shi na sassaucin ra'ayi kamin a kai ga juyin juya halin ƙasar Iran 1979. ya jaddada cewa kashi 70 cikin 100 na mutan kasar matasa ne kasa da shekaru 30 daga nan ya alwashin ba zai bata lokaci shekaru 30 masu zuwa suna raye karkashin manufofi ko kuna suna bin manufofi masu tsatsauran ra'ayi ba. Clarence Rodriguez wacce ta shekaru 12 tana zaman wakiliya a Riyadh na kasar Saudiya ta rubuta wani littafi game da Saudiya wanda yafi mai da hankali game da matasa da kuma mata. Ta ce a ganin ta kasar tana cikin tsaka mai wuya ne game da koma bayan ta farashin mai wanda ya sa tilasta yi waɗannan sauye-sauye. A China majalisar dokokin kasar ta amince da wata doka wacce ta maida shi wato ta maida shi laifi da zai kai ga daurin shekaru uku a gidan fursuna ga duk wani dan kasar da aka samu da laifin wulakanta ko rashin mutunta taken kasar. Babban kwamitin majalisar gudanarwa ta kasar ta ayyana gyara ga kundin laifuka da zai hada da hukunci ga duk wanda aka samu da gaske na arena taken kasar.
Sahabu Aliyu Imam kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan gwamnatin Jamhuriyar Niger ta gabatar da kasafin kudin shekarar 2018 an rika samun cece-kuce nan da can a kasar. Dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar da magaran Musa Isa ya fara wata ganawa da masu fada aji a cikin jihar don kawo ƙarshen waɗannan cece-kucen da ake samu musamman ma a cikin jihar Tashi. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Tun lokacin da gwamnati ta bayyana mika kasafin kuɗi na shekara ta 2018 ma majalisar dokoki don dubawa, aka yi ta cece-kuce a fadin ƙasa baki ɗaya, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Hakan ta sa hukumomi na jihar da magaran a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jiha suka gana da sarakai, malamai, masu unguwanni don jan hankalin jama'a zuwa kwanciyar hankali. Musa Isa shi ne gwamnan jihar da magaran.
Mun ka ce ta kamata mu kira malamai da barumomi da dattijawa da duk waɗanda sun ka zo a wannan wurin. Muna son mu kiyaye ma waɗanda ke yin wani tarko muna hadawa. Shi magabaci, don nan zaman duk magabata ne. Magabaci an ka kawo mishi magana, bai kamata dandanan shi fadan mata ba. A'a, ci a shi kai bari in bincika in gani. Kuma a yi ma al'umma bayani a ba ta labarin. Shi dai tashin hankali tana yiwuwa ka san wanda shi ke fara, ba ka san wanda ke kariya ba.
Shi ma dai sultan na da magaran cewa ya za su yi iya kokarinsu na ganin komai ya tafi daidai kan waye kan al'umma.
Da sunanku na amsa wannan magana da gwamnati. In Allah ya so yarda za mu ja hankalin jama'a mu gaya musu. Duk mai so ya tambaya ma ya tambaya wannan maganar da gwamnati hudi ba ta huce wannan ba. Ba a ce ba za a dau wani kayan magadi, ba a ce ba za a yi wani abu. Kuma yanda alƙalai da malamai suke raba gado, ba abin da ya so ya su za su raba gado. Ba a taɓa komai ba, ba a ce ba a bada ko dala. To saboda haka mu hutar daga cikin rudani.
Shi kuwa dan majalisa lawali mai jirgi kiraye ga matasa musamman ma masu amfani da shafukan sadarwa.
Amma a san da wannan kawai na labaru na sada zumunta ai sun taimaka da masu bata, ba a cutar ka ne kuma ba ka sari. Shine wannan kawai na labaru kuma su ba sa ba tunda an ci gaba kuma duniya gaba ne ake ji. Gwalgwadon kowa da zana kira gare su mu mashuna adalci da masu watsa hotutuka na sheri da maganganun sheri kenan duk wannan ababe wannan zamu ba. Wanda da ya tura sako na batanci ga wani mahaluki, akwai aya, akwai hadisi da cewar ko ba a kama mutum to Allah ya rubuta zai ma azaba. Kenan nan kira nema na ɗan uwa malamai su faɗakarwa da cewar sheri ho ba abin kirki bane, dan kai kanka ne kama.
Su ma kungiyoyin hararon hula ba su yi ƙasa a gwiwa ba, kamar yadda Sule Abdu shugaban kungiyar Niger Excellence cewa yi zaman lafiya shine cigaban kowane ƙasa.
Ita ƙasa in babu zaman lafiya kowa bai san matsayin shi ba. Shi zaman lafiya shine ƙasa. Tunda in ka ɗauka jita-jita wannan bai ya gyara mu zaman lafiyan nan ne muke so ya zamanto ya ɗore a ƙasar Niger. Komi mu sa mu aka zuce mu ruwan sanyi a cikin tafiyar da ake yi, mu da kanmu ne za mu kashe kanmu. Kenan bai kamata ba a ce mun ɗauki wasu matakai wanda musulmi bai kamata ba a ce ya ɗauki irin wannan matakan na kanshi. Mataki wanda ya kamata musulmi ya ɗauka, in abu ya yi zahi addu'a ya kamata mu yi, in ya so Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin abin nan.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Tsintsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jami'a Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Mun sha gabatar muku da ra'ayin jama'a a wannan fili akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya a Najeriya. To su kuma 'yan majalisar wakilai da ta dattijan Najeriya waɗanda su ne suke wakiltar jama'ansu, menene ra'ayinsu akan yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali? Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta samo mana ra'ayin wasu 'yan majalisa kamar haka.
Sunana Dr. Asabe Bulita Bashir, ni nake wakiltar mazaban Chibok Gwoza da Damuwa a Borno, kasar Borno. Jami'a na ni APC. Na farko gaskiya muna bakin ciki da irin abubuwan da suke faruwa game da rabe-raben hankali akan wasu suna so su yanke daga kasar Najeriya. Wannan Najeriya namu nan bamu da wata kamar ita. Ina so jama'a su duba da cewa lokacin da aka yi yakin Biafra, a wancan lokacin an ga wahalhalun da aka sha kasar Najeriya, an ga rayukan da aka rasa da sauransu. Tun da wancan ma lokacin ma da aka samu almost an yi yaƙe-yaƙe da wani abubuwa ba a samu ɓangare an rabu ba, yanzu din zai wahala domin kan mutane ya waye, kuma an san da cewa idan mun haɗa kai zai fi mana cin gaba a ƙasarmu Najeriya. Saboda haka ba na goyon bayan a rabu, kuma ina kira da cewa 'yan Najeriya mu haɗa kanmu da yanzu halin da muka samu kanmu a ciki, da faɗace-faɗace da wasu abubuwa na rashin kwanciyar hankali da ya same kamar insurgency across the country da sauransu, ya kamata mu haɗa kai domin samu moriyar gwamnati.
Sunana cikakke shi ne Right Honorable John Bull Shekarau. Ni na wakiltar Mekan Company Shandam, kuma jam'iyyar na ita ce PDP. To a farko da ana ta ce wani ne yake kawo wannan abun, ko wansu ana ce za a nemi canji, za a zo komai za ta gyaru, wayansu ne ana ta zarge-zarge anan wani ne kaza-kaza, amma gashi nan ta bayyana ko ba gaskiya bane. Aka ce canji, aka zo aka canji duk abun da za ta tafi, ba za a sake ganin ta ba, amma gashi kuma bata kare ba, kuma bata yi soki ba. Ya nuna cewa kasar nan dama ya kamata talakokin Najeriya su tuntume shugabanni, me suke yi, menene suke so su yi da rayukan jama'a gabakiɗaya. Ya kamata shugabanni su zauna su yi tsari don talakan Najeriya ya samu hutu. Ban bai ɗai da kyau a wannan lokacin nan a ce a rabe-rabe muke, sabila da me? Sabila da san kai, saboda da sun juca. Kowane shugaba in ya samu mulki ya zo na ciki bai damu kuma da kowa ba, damun shi kawai shine yayi mulki, ashe shine wani daga shi sai iyalinsa da sauran mutane suke bin sa. To in kana haka kuma dole ne kai bamunta, dole kuma kai zabe. Amma in ka hau mulki kuma kana da niyya kai abin da jama'a suke so, dole ne ka rike kowa, ko ba gaskiya bane? So saboda haka abin da zamu yi shine talaka su tattume shugabanni. Duk mutum da yana mulki yanzu nan, tunda shike da an ce wayansu ne, wayansu ba sa nan, an gan wani kuma ya shiga kuma abin ba ta canja ba, a san cewa hakkin nan na kan shugabanni. So su ba a tantame su.
Sunana Honorable Shehu Aliyu Musa, ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Bauchi a nan majalisar tarayya da ke Abuja, kuma ɗan jam'iyyar APC. Hakika haka Allah ya yi ƙasarmu Najeriya, ya haɗo mu da Hausawa, ya haɗo mu da Yarbawa da Inyamurai, ya haɗo mu da Kirista, ya haɗo mu da Musulmai. Amma idan muka koma baya muka duba tarihi, za mu ga cewa farkon Najeriya yadda muka haɗe ba a ganin waɗannan bambance-bambancen saboda shugabanci. Shugabanninmu na da sun ɗauki Najeriya a matsayin gida ne guda ɗaya, wanda ba wani ɓangare, babu wanda ake tunanin cewa wani guri ne daga wani guri ya zo. Duk 'yan Najeriya ne, an yadda kuma ana iya girmama ko ana ba kowa haƙƙinsa. Hanya na farko da za mu bi shi ne shugabanninmu haƙƙi ya koma gare su. Dole su kalli ɗan Bayarbe, su kalli Inyamuri, su kalli Bahaushe a matsayin ɗan Najeriya ne duka. A ɗauki ayyuka da ya dace a kai kowane ɓangare, amma su ayyukan da ya dace. A ɗibi mutane a sanya su a cikin gwamnatin nan kamar yadda ya kamata a matsayin adas a ƙarƙashin federal character kenan. Kowa ya samu wakilci a cikin wayannan, kamar yadda ake samu a cikin nan majalisa. Idan aka samu haka, kowane ɓangare za su samu sense of belonging, ma'ana kowanne zai san cewa lallai wannan ƙasar tasa ce. Na biyu, har ila yau dole ne mu malamanmu na addini su fahimtar da mu cewa dukkan mu haka Allah ya yi mu, kuma Allah ɗaya muke bautawa. In ka ga musulmi ka ɗauke shi ɗan uwanka ne, in ka ga kirista ka ɗauke shi ɗan uwanka ne. Idan ban bi waɗannan hanyoyi guda biyu ba, haɗuwarmu zai yi matuƙar wahala a Najeriya, kuma cigabanmu za ta yi matuƙar wahala a Najeriya.
Sana Honorable Mahmud Lawan Maina, representing Mafa di Kwakwan daga APC daga Borno State. Shawar da zan bayar dai Najeriya wannan ko daga yana tunda mun san kanmu Najeriya daya ne. Domin da aka yi fadan Biafra ya wuce tunda Biafra ya wuce magana Najeriya daya ne ko yace zai ce Najeriya ba zai taba yi ba. Najeriya Najeriya ne. Kuma duk wanda yana da zuciya ko niyya ya ce zai raba Najeriya bisa ga kabilai da kabilanci da wayansu abubuwa duka wannan mutum ba mutum arziki bane. Domin duk wanda ya yi niyya wannan abun yana so ya kare kasar ne. Kuma mu da jami'anmu da duk wanda kasa wanda suna da hankali da wanda sun san abubuwan duniya ba su saba shiga wannan halin ba. Saboda haka muna kiran kowa da kowa a dinga haɗin kai, a dinga sauraya jama'a mutanensu, kuma ya zamanto kawai yadda da in an zo kowane parliament ko assembly ko national assembly ko house rep ko abin nan house assembly ko ina dai duk inda aka yi issue na government ya zamanto kowane dialect da language sun ma kansu da. Domin duk abin da zai kawo maganan kabilanci a cikin tafiyar su an saka zai zaci abubuwa. Duk abin da ana yi a daina wannan magana sai a ce kasar mu Najeriya kawai a dinga magana. Shi abin da na so.
Sunana Honorable Engineer Muhammad Ali Udil, dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Udil da Garko jihar Kano, kuma dan jam'iyyar APC. To alhamdulillah kamar yadda kika faɗa, wato abubuwa ne suke da dogon tarihi na yanda wannan kabilanci da kuma harkar addini ta raba kan Najeriya. Amma in kin sani lokacin Sardauna shi yakan tsaya ya tabbatar ba ma irin kristocinmu na arewa ya ja su jika an tafiya da su. Wasu sai da neman mukami don suna nema sai su amfani ko ta addini ko ta kabilanci don su cimma nasu. Kamar abin da yake faruwa ne za a yaki da Rashawa. To da mutum an kama dan kabilar su ko da yayi laifin sai ce ai ni dan kabilar mu ne, kaga dan kabilar ku ba zai laifi ba. To ya kamata mu yadda cewa dan kabilar ka zai laifi, dan addinin ka zai iya cin hanci, zai iya rashawa, ba sai mun yi surutu ko dan an kama na ko dan jam'iyyar ka zai iya kaza, zai iya dan jam'iyyar ka zai kaza. To ne mun cire wayannan abubuwan da yadda cewa da dan uwan ka da dan jam'iyyar ka za su iya laifi ko ba gane ba. Shi yasa ma zan tana muke wata waka da Alima Kawo yake cewa kai duk wanda yake dangin su babu kaza babu kaza, to dangin ne bai yadu ba. In ya yadu ba irin mutanen da ba za ka gani ba. In ka je wani bangaren na kasar nan ma za ka ga family ɗaya ne, amma za ka ga ga kristoci ga musulmi kuma an suna zaman su lafiya. Magance wannan al'amari dama abin da aka zata shine kamar bautar kasa NYC. Da in ka je ka zauna kamar ka cikin san kuma ba kowa ne yake yin NYC ba. Kuma in ka je din yanzu ma ta kasance NYC din kowa so yake a kai shi ko kusa da garin su ko kuma ma garin nasu, maimakon ka ga ma me yake faruwa. Domin lokacin akwai wanda ya zo NYC Kano da hatso gani yake in ya taho Kano kamar ya zo wajen yanka mutane, sai da ya zo ya gama ashe ya fi jin daɗin zaman Kano akan areas. So ni ina ganin ya kamata a tabbatar cewa NYC in ba matan aure ba, a tabbatar kowa ba ma irin maza, kowa ya je inda aka tura shi, kuma ba yankin da ya saba da shi ba, yankin da ya tashi da shi. Sai na biyu kuma kamar mu nan majalisa shi ne da abin da aka kawo mutum ya cire san zuciyar yankinsa ko san zuciyar addininsa, mi abin da ya kamata da ƙasa za ta ci gaba.
To madalla jama'a, kada ku manta waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, jawabai daga dattawan Arewa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya naɗa Boss Mustapha a matsayin sakataren gwamnatin Najeriya bayan sallamar tsohon sakataren Babaji David Lawal. An yi taron wanzar da salama tsakanin al'ummar Mambila biyo bayan fitinar da ta jawo asarar rayuka da ɗaruruwan shanu. Jagoran taro injiniya Zakari Ahmed Guroje ya ce akwai illar rashin mutunta sarakuna.
Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka maida sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari ba ko ayi ayi ba.
Mawara kan kalaman kana Ahmed Ali da ke cewa kashi 50 cikin 100 na gwamnatin Buhari NPDP ne. Prince Dauda Kefi ya ce gyara ya zama wajibi.
Ko zamanin annabi idan aka je yaki da ganima na yaki ai ana raba ganiman nan tsakanin sahabbai ne.
Tarayyar Turai EU ta ba wa Najeriya tallafin motoci 29 don ayyukan kiwon lafiya. Ana ci gaba da tururuwa gidan sanata Muhammadu Danjuma Goje don ta'aziyar rasuwar matarsa Hajiya Yalwa. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne wani ɗan rajin tayar da komatar jama'a da ke Bauchi Malam Ishaya Buba da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Abdulkadir Balaraba Musa. Ga Alhaji Balaraba Musa.
'Yan arewa sun yi shekara wajen 2000 da sanin yadda ake zama da jama'a da mulki da zaman lafiya. Saboda haka kila 'yan arewa su san haƙƙin da ya tabbata a kansu. Kuma 'yan arewa ɗin nan sun fi 'yan kudu yawa, sun fi kudu yawan ƙasa. Saboda haka abinda za a dogara da shi a Najeriya daga arewa ne yake na wajen amincin shugabanci da kuma arzikin ƙasa. To mutumin da Allah ya ba shi wannan baiwa, menene zai yadda ya shiga rigima ta banza da wofi? Ai, babban aikin arewa saboda kansu kuma saboda al'umma shi ne su ga cewa ƙasar nan ta zauna lafiya, kuma arzikin ƙasar nan ya bankama. Kuma su 'yan arewa su za su amfani ce da kowa saboda yawansu da girman ƙasansu da ma arzikin ƙasansu. In yau za su yi abin da ya kamata, to arzikin da za a samu a ƙasar nan sai ya rufa na kudu uku. To matsalar 'yan arewa shi ne duk da wannan daraja da wuya a zauna lafiya da su kuma ba laifinsu ba ne, domin ilimin boko muhimmi ne. Ta yanzu halin da ake ciki, kudu suna gaba da arewa wajen ilimin boko. To in ko aka ce ilimin bokon nan 'yan arewa za su samu kamar 'yan kudu ba, to ba za a zauna lafiya da 'yan arewa. Sannan koyaushe za su zama su ne a baya cikin amfanin rayuwa a ƙasar nan. Don shi ilimin boko ɗin nan Allah ya sa shi ne za hanyar ci gaba da sauransu. In ana son a zauna lafiya da tushe, gwamnatin tarayya ta kawo ilimi kyauta ga kowane ɗan Najeriya, ba ma ɗan arewa, kowane ɗan Najeriya tun daga firamare zuwa sakandare. In aka sami yaro baya zuwa makaranta, lalle a kori iyayenshi. Kuma tilas daga firamare zuwa sakandare abu ne mai yiwuwa. Arzikin ƙasar nan ya dewan gaske za a iya wannan abu. Abinda za a yi shi ne lalle a hana saka daɓanna da cin hanci, lalle a hana ta koyaya ko da jihadi za a yi, ai jihadi a hana waɗannan. 'Yan arewa koyaushe su ga cewa in wani tashin hankali ya auku, su yi ƙoƙarin duk za su yi su ga cewa ba sa cikin wani tashin hankali, balle ma har ya tabbata ya ma ƙasa ɓanna. Sa'anin tattalin arzikin ƙasar nan a samu adalci. Akwai abubuwa da yawa wanda zan iya faɗi game da sa'anin ƙasar nan. Kamar misali na maganar makiyaya, yanzu ƙasar nan wurin da za a yi ciwo ya yi ƙanƙanta ƙwarai da gaske. Kuma sa hali suna kwashe wurin da za a yi ciwo ɗin ko su hana a yi ciwo ɗin. Shi manomi ɗan Najeriya ne, saboda haka yana da haƙƙin ya noma abin da zai kare haƙƙin shi. Shi kuma makiyayi ɗan Najeriya ne, yana da haƙƙin ya sami wurin da zai kiwon dabbobinsa ya kare kansa. To a yanzu gwamnati ba ruwanta, ba ta zaɓi ba kamar da ba ne. Lokacin da akwai makiyayin sha'an dabbobi, akwai ɗan kiwon, akwai rabi.
Shi ma Malam Ishaya Buba ya ce,
jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na. Kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta, na rashin zama lafiya, na kuma rashin cigaba. Kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu cigaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba. Amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan, ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila, ya raba tsakaninmu. Amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa. To shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna, yana buƙatar sauke nauyi, yana buƙatar fahimtar juna. Zancen wani kabila Fulani ko Sawa ko TV ko Bayerbe da ke nan Arewa ko wani, duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba. Son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance, kowa ya sami dama, yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su ƙoshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba. So lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu, mu fahimci bukatun kanmu a kanmu, mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka. Duk randa ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa, kai abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani. Komi kafin wannan din, lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don cigaban ƙasarmu. Amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba, waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba don cigaban jama'a ba, mu yi hankali da su a cikin jama'a. Wasu a cikin 'yan kasuwa suke, wasu a cikin 'yan siyasa, wasu a cikin shugabanni na jama'a, mu yi hankali da su. Duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya ɗore, to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa. Duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba, ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa, to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka. Don haka ko kun fi yawa a gari, kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari, ku yi musu adalci, ku yi musu abin da ya kamata a yi musu. Ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku, akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban. In mun yi irin wannan zama, sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa, ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba. Inda muke samun wahala shi ne warereniya da ake sawa. Kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. Kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu. Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Yayin da Najeriya ke fafutukar dawowar mai tsaron gidanta Vincent Inyama, dan wasan ya ce zai dawo bugawa kasar tasa wasa ne kawai idan ya zama a kintse. Tun sa'adda kasar ta sami gurbi a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ta soma fafutukar dawowar mai tsaron gidan nata Inyema. To sai dai yayin da wasu ke ganin cewa Najeriya na buƙatar mai tsaron gidan saboda ƙwarewar da yake da ita, wasu kuma na ganin cewa kamata yayi a bada dama ga wani mai tsaron gidan. Inyema ya jingine bugawa kasar tasa wasa ne a watan Oktoban shekara ta 2015 sakamakon takunsa ka tsakaninsa da kocin kasar na wannan lokacin Sunday Olise. Mai horar da 'yan wasan kasar Kamaru Hugo Bros ya yi kira ga 'yan kasar da su ƙara haƙuri, sa'adda ya bayyana sunayen 'yan wasan da za su fafata wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da kasar Zambia. Bayan da tuni aka fitar da su daga gasar, Bruce ya gayyaci wasu 'yan wasan cikin gida guda biyu waɗanda za su kasance cikin 'yan wasar da za a buga ranar 11 ga watan nan na Nuwamba. Kocin ya ce yana buƙatar ɗan lokaci domin sake farfaɗo da ƙungiyar ƙwallon ƙasar a yayin da suke fafutukar kare kambinsu na zakarun Afirka. A can baya dai an zargi Bruce da watsar da 'yan wasan cikin gida, to amma ya bayyana dalilinsa na yin hakan, inda ya ce ba su da ƙwarewar da ya kamata idan aka yi la'akari da yanayin filayen wasan ƙasar. Yayin da za a yi karon battar ƙarfe a tsakanin zakarun gasar Premier wato Chelsea da abokiyar adawar ta Manchester United a wasan Premier ɗin a gobe Lahadi, hankali ya
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu kuma amana gafara ba za mu kawo wato labarai a takaice ba amma da din lokacin mutane ko kuma ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai da safe idan Allah ya kai mu Allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin.